Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, Sarfil Hashim Gumel ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muka sake dawowa a shirin mu na hantsi. A yau ranar Laraba 23 ga watan Fabrairu na shekarar 2022. Cikin shirin za ku ji yadda ƴan bindiga ke ci gaba da addaba wasu yankuna a jihar Niger, Najeriya. Sai kuma shirin ciwon yamaci wanda Aisha Ma'az ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanin labaran jaridun kasar Kamaru. Sai kuma wasu ra'ayi da kuma su rauki kira ta waya kuna ajiye mana. Amma yanzu sai a gyara zama don sauraron labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ka cika kun labaran duniya tare da ni Hanifa Kabir Isa. Shugaban Amurka Joe Biden ya yanke gwamnatin Russia daga harkokin kuɗi na ƙasa da ƙasa a ranar Talata, sannan ya kakaba wa manyan bankunan ta biyu takunkumi, inda ya ayyana shigar sojojinta cikin gabashin Ukraine a matsayin sabawa dokar ƙasa da ƙasa. A wani takaitaccen jawabi a fadar White House zuwa ga Amurkawa, Biden ya ce ba da umarnin da shugaban Russia Vladimir Putin ya yi a ranar Litinin na tura dakarunsa a fadin gabashin iyakar Ukraine zuwa lardunan Luhansk da Donetsk shine farkon mamayar Ukraine da Russia ke kokarin yi. A ranar Litinin Putin ya ayyana wasu larduna a zaman masu cin gashin kansu waɗanda ba sa ƙarƙashin Ukraine. Shugaban Amurka ya ce takunkumin zai yanke gwamnatin Russia daga samun kuɗaɗe daga yamma. Sannan ya dau alƙawarin cewa Russia za ta dandana kudarta da wasu takunkumai masu yawa idan har sojojinta suka ci gaba da yamma cikin Ukraine.
And if Russia goes further with this invasion, we stand prepared to go further.
Idan har Russia ta ci gaba da mamayar da take yi, mu ma a shirye muke mu ƙara sabbin takunkumi. Shin waye ya ba Putin ikon ya ayyana wasu yankuna a matsayin sabbin ƙasashe waɗanda suka kasance mallakar makwabtansa? Wannan take dokar ƙasa da ƙasa ce ƙarara.
A ranar Litinin yayin jawabi a Kremlin, Putin ya ayyana cewa Ukraine ba ta taɓa zama ƙasa mai ƴancin kanta ba, sannan kuma mallakin babbar tarayyar Russia mai tasiri ce ba ƴar amshin shatan yamma ba ce. Prime Minister Imran Khan na Pakistan yana shirin kai ziyara Russia a ranar Laraba domin ganawa da shugaba Vladimir Putin, yayin da kasashen yamma ke Allah wadai da shugaban Russia game da rikicin da yake ƙara kamari a Ukraine. Ministan harkokin wajen Pakistan ya ce Putin da Khan za su yi nazari kan dukkan dangantaka da ke tsakanin kasashen biyu da ta hada da haɗin kai ta fuskar makamashi. Jami'ai a birnin Islamabad sun tsaya kai da fata cewa ziyarar Khan ta kwana biyu, wadda ita ce irin ta farko cikin shekaru 23 da wani Prime Minister Pakistan zai kai Moscow, za a yi ta ne bisa gayyatar shugaba Putin, kuma an shirya ta ne tun kafin wannan kikikaka da ake yi game da Ukraine. Khan ne shugaban wata kasar waje na farko da zai kai ziyara Moscow tun bayan da Putin ya yi na'am da 'yancin kan jamhuriyar Ukraine da Donetsk da Luhansk da suka ayyana ɓallewa. Lokacin da yake yin jawabi a jiya Talata ta gidan talabijin na RT mallakar gwamnatin Russia, Khan ya yi watsi da korafin da ake yi cewa ziyarar tashi tana da alaka da wata siyasar duniya a daidai wannan lokaci da Russia take zafafa tankiya a tsakaninta da Turai da kuma Amurka game da Ukraine. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An samu mutane uku nan da suka kashe wani ba Amurke bakar fata mai suna Ahmed Abery ta hanyar amfani da bindiga da aikata babban laifin da ya shafi nuna kyama. A ranar Talata wani ayarin masu taimakawa alkalai yin shari'a ya yanke wannan hukunci bayan da aka shafe wasu sa'o'i ana muhawara. Masu nazarin shari'ar sun gano cewa Greg da ɗansa Travis McMichael da makwabcinsu William Roddy Bryan sun aikata laifin keta haƙƙoƙin Abery a mummunan kisan da suka yi masa saboda shi baƙar fata ne. A lokacin da ake yin shari'ar, masu gabatar da ƙara sun nuna wasu sakonni na test-test kusan dozin biyu da kuma bayanai da aka yada ta kafofin sada zumunta, inda Travis McMichael da Bryan suka yi amfani da kalaman nuna kyamar launin fata, sannan suka yi kalaman ɓatanci akan baƙar fata. Amma McMichael da Bryan sun musanta cajin da ake yi masu na babban laifin nuna kyama. Lauyoyin da ke kare su sun ce mutanen uku ba su bi Abery da gudu ba don su kashe shi saboda launin fatarsa, amma sun yi gaggawa ne kawai, duk da yake bisa babban kuskure ne inda suka tsargu cewa Abery ya aikata wasu laifuka a unguwarsu.
Yana jima kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya, amma kafin nan za mu leƙa Najeriya, inda 'yan bindiga ke ci gaba da addaba wasu yankunan jihar Neja. Kamar yadda za a ji a wannan rahoton da Mustapha Nasiru Batsari ya dumana.
'Yan fashin daji na ci gaba da gallazawa mazauna yankunan karkara na jihar Neja da ke arewacin Najeriya. Wannan al'amari dai yana yin sanadiyar jefa ɗaruruwan jama'a cikin wani yanayi na tsaka mai wuya a sakamakon ƙona musu gidaje da kuma aukawa matansu da ma yin garkuwa da su da kuma kisan jama'a babu gaira babu dalili. wasu daga cikin mazauna garuruwan Kumbashi da kuma Muburiya a yankin karamar hukumar Mariga sun ce sun share kwanaki suna kan duwatsu a sakamakon mamayewar waɗannan ƴan bindiga tare ma da kona gidajensu.
Kwana kusan biyu kenan muna saman dutsen nan. Barayin ne yake cikin sari, ba fa ƴan banga ba ko wani wanda aka ce maka ga ya rike wata bindiga babu. Suna nan suna cikin banna watan yawa gare
su. To yanzu wa ba jami'an tsaro ne wurin ko ko menene matsala?
Na magana jami'an tsaro mu ma bamu san akwai gwamnati a ƙasar gaba. Yanzu da ranar ga magana da nake maka sun kwace fiye da awa biyu a cikin garin nan suna addace su.
To mutanen garin kuna ina
mu muna da sadiki na gaya maka da mu da tsiyan mu yunwa ta gallabe mu ma babu yanda zamu yi mu samu mu tsiya abinci ba magana kan mu muke ba gaskiya abu ya kai da inda ya kai mu ma muna zata wai babu gwamnati ma sam tsakanin Allah da babu gwamnati mun ga akwai gwamnati jami'an tsaro haka ba za ta faru ba
yanzu nan da kuke akwai mata da yara
a'udhu billahi min shaitan tun shekaran jiya muke kwana mu uku da yaran mu da iska ga mu ne dukka a waje muke kwana
to yanzu me kuke so a yi yanzu
to so muke yi inda akwai gwamnati mu san akwai ta
wannan matsala ta rashin tsaron dai ya sa shirin nan na cimma maradun karni na majalisar ɗinkin duniya ya shirya wani jerin gwano a mina fadar gwamnatin jihar Niger domin nuna takaici akan yadda hare-haren ƴan ta'addan ke ƙara ƙamari a jihar Niger. Alhaji Baba Ara shine shugaban shirin a jihar Niger.
Ƙudurinmu na cimma zaman lafiya a jihar Niger da ma Najeriya baki daya. Ina kuma sanya hannu da wannan dama in jajanta akan abin da ya faru na asaran dukiyoyi da rayuka da aka samu.
Jami'an tsaro da ma hukumomi a jihar Niger sun ce suna kokari wajen shawo kan lamarin. In ji mataimakin gwamnan jihar Niger Alhaji Muhammad Ahmad Ketso.
Jihar Niger gaskiya hankali ya tashi. Gwamnati na kokari duk kokarin wanda zai yi ya zamanta wanda zai kare kuma ku kare hakuri da gwamnati.
A yanzu dai lamarin karatun boko da ma cin kasuwannin ƙauyuka kusan sun tsaya cik a ilahirin yankunan da ke fama da wannan tashin hankali a jihar Niger. Al'amarin da ke matuƙar buƙatar kulawar gaggawa daga hukumomin Najeriya. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka. Daga Mina a Najeriya.
A gai da Mustapha Nasiru Batsari, har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Hanifa dauke da kashi na biyu na labaran duniya.
Mai zaman kansa na Majalisar Ɗinkin Duniya kan harkokin kare haƙƙin ɗan adam ya ce Rasha da China su ne ke ba wa sojojin Myanmar masu mulki makamai da suke amfani da su akan fararen hula. Jiya Talata, Tom Andrews, wakilin musamman na Majalisar Ɗinkin Duniya kan haƙƙin jama'a a Myanmar, ya ba da wani cikakken rahoto game da irin makaman da ƙasashen biyu suke sayar wa sojojin tun shekarar 2018. Ciki har da jiragen yaƙi da motoci masu sulke, makamai masu linzami da kuma fasahar tafi da gidanka ta tsaron ƙasa. Rahoton ya ce an yi hakan ne kuma da cikakkiyar masaniya cewa mai yiwuwa za a yi amfani da su don kai hari kan fararen hula. Rahoton ya kuma ayyana Sadiya a matsayin wadda take ba da umarnin yin safarin rokokin yaƙi zuwa sojojin Myanmar. Babu dai wani martani da China ko Myanmar ko kuma Sabiya da suka mayar kan wannan ikirari. Kasashen China da Rasha wakilan dindindin ne na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya. A ranar 1 ga watan Fabrairun shekarar 2021 ne sojojin Myanmar suka kwace mulki inda suka tsare Aung San Suu Kyi, jagorar gwamnatin farar hular kasar da wasu manyan jami'anta. Sojojin sun yi zargin an tafka maguɗi a zaben watan Nuwamba wanda jam'iyyar Suu Kyi mai rajin demokuraɗiyya ta National League for Democracy ta samu gagarumar nasara akan jam'iyyar da'awar haɗin kai da ci gaba mai suna Union Solidarity and Development Party da take samun goyon bayan sojojin. India, ƙasar da aka mayar saniyar ware tun bayan da Taliban ta kwace mulki a Afghanistan, ta ce za ta ci gaba da yin dangantaka ta musamman da al'ummar Afghanistan. A jiya Talata, India ta aike wa Afghanistan kashin farko na alkama tan 50,000 da ta yi mata alkawari a ƙasar da fiye da rabin al'ummar ta suke fama da matsalar yunwa. Ana yin jigilar wannan hatsi ne ta cikin kasar Pakistan a yanayin da ba a taba ganin irinsa ba tsakanin abokan hamayya inda suka tura bambanci da ke tsakanin su domin bada damar kayayyakin jin kai su isa ga jama'ar Afghanistan kasar da rikici yayi wa kace-kace wani ayarin manyan motoci na Afghanistan su 50 dauke da tan 2500 na alkama da wata alama ne cewa kyauta daga al'ummar India zuwa ga na Afghanistan yayi ban kwana da sakataren harkokin wajen India Harsh Vardhan Shringla a Attariwa ga wani garin iyakar India da Pakistan za a nika alkamar ga ofishin hukumar abinci ta Majalisar Dinkin Duniya dake Jalalabad wanda India ta kulla yarjejeniya da shi domin raba kayan agajin a Afghanistan
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC To kafin mu kai ga shirinmu na gaba a shakata da wannan faifan. Shirin zo muku ne daga nan birnin Washington DC a kan mitoci 1725 da kuma 60 ne. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum mai sauraro barka da wannan lokaci kuma barka da kasancewa da shirin ciwon ya mace tare da ni Aisha Mu'azu amma kun jiya shirin namu ya karbi bakoncin malama Jamila Dawud yar asalin kasar Ghana da Hajiya Hafiza Usman daga jihar Kano Najeriya inda muka tattauna akan kalubalolin da mata suke fuskanta a yunkurin ganin sun yi fice a fannonin rayuwa kuma mun karkare akan bayanan Hajiya Hafiza Usman inda take cewa
saboda ba kaman da ba maza sun amana su suka sani matan kuma iyayen su suka sani su kinga dole su bi cewa su samu canjin da matan suke
To daga nan zamu dora a yau ai sauraro lafiya
kin nuna muhimmancin da ke akwai ga ya mace ta yi karatu ko ta nemi wani abu na dogaro amma kuma aure yana jawo mata cikas
in ka lura sai ga akwai zawarawa akwai matan da mazajen su suka rasu suka bar su da yaya da yake ba ilimi ba sana'a ba komai in dai ba a samu mutum adili aka linka mai arzikin su yayi aiki da shi sai kaga arzikin ne shi ya lalace kaga mace ba komai ba ilimi koda an ba ta arzikin mijinta ne ko an ba ita da yayan ta ne arzikin duka lalacewa zai sannan akwai wanda mijin ma ba wai yana da shi bane ana rayuwa ne na hand to mouth sai sa in miji yau ya fadi ya mutu sai su shiga halin kakani kai sa irin wa'anga masaloli ya kamata mu duba muna magancewa kuma in mace na kokarin ta samu ilimi ko ta yi koyi sana'a mu sani akwai pricing da maza ke biya su ma in dai macen aure ne komi cikin rayuwa akwai pricing da mutum ke biya in muka lura bangaren ma'aurata
Haji Hafiza
game da mace da aka sake ta tana da yaya kuma ita ta dauki nauyin yaya da kuma mace da mai gida ya mutu ya bar ta da ɗa ko ƴaƴa gaskiya babban aiki ne to kin ga dole mace za ta tashi ko tana so ko ba ta so to ta halinka ta nema ta ba yaran nan saboda tana nema ta rufa ma kanta asiri saboda wasu ƴaƴan ba su da fahimta ko ya kai ka ganar da su ba za su gane ba to kin ga da yaro ya je shiga wani hali wanda kila mahaifin ya dan basha su da kashe-kashen kuɗi sai su gani baya iya coping sai zama maka damuwa dole sai ka nema ka meeting up koda ba za ka meeting up ga fully abinda baban yake mai ba za ka so ka yi meeting up wani daga ciki saboda ka kare mutunci ba wai it's easy bane gaskiya is something that is very difficult ka zama single mother ko kuma a widow da ɗa kuma ba wai ba su da ƴan uwa ba wanda ya rasu ko kuma zance baban ƴaƴan ba su da ƴan uwa ba amma su ba su da niyya su taimaka da yawa su za ki gani abinda suke nema gadon ka kawai suke bukata so ba za su kula da ƴaƴan ba sai an samu masu tsoron Allah masu imani wa shine zaki gani sun sa maka hali su ce okay to za su kira wani yana makaranta fa ya butun kudin makaranta ya akai koda da gado akai kamata amma sai shiga zamanin yanzu zumuncin nan ya kare abinda ake bautawa shine kudi
to maza dai su aka sani da daukan noyin iyalansu amma bayanan ki ya nuna cewa wani lokaci yunkurin mata na fuskantar taskaro sakamakon irin nauyin da maza suke dora musu
in dai ka aure mace mai aiki ya kamata wasu abubuwa gaskiya kana daga mata kafa saboda bai yiwuwa a ce mace mai aiki ta zama kaman a total housewife bai yiwuwa isa ya kamata ka dandaga mata kafa wasu ababa kana overlook in ba haka ba ba za a ci maguri ba in kuma ka kiya sai ka ga ta masu ta gaji koda za ta kai inda take son ta kai kan ta kai an galabaita an wahala in ba yi sa'a ba ma ta kasa kaiwa wurin saboda an samu maza da yawa wani matan shi malamin makaranta ne wani matan shi ma'aikaciya ne ya san ga aikin da kai take yi ga lokacin da take zuwa aiki ga lokacin da take tashi wani shi ya ce a'a ni karfe 3 da yamma nake son ki dawo gida tana mai gida mu karfe 4 muke tashi ta ce a'a ni dai karfe 3 nake so kaman you are asking for the impossible she sa wurin aiki an ba yi sa'a ba she a sallame ta akwai wanda matan shi ta shirya za ta aiki she ce a ina son ki dafa min farin shinkafa kuma lokaci ya kai za ta fita she sa muke ce ya kamata a riga daga musu kafa ta ce a ba ka ce kaza kake so na dafa a'a na saki hankali na farin shinkafa nake so wani gashi lokacin karatu na ko lokacin aiki na da shi kaji ya ce a tankan abin da kike yi yafi auren ki muhimmanci to inda suke kai maudu'in kenan she kaga an bari mace ta masu ta galabaita bata san yanda za ta yi ba in ta kiyi a tuhumance ta dama mata masu ilimi dama mata masu karatu dama mata ma'aikata sune ɗan ma'aino my right sune ba su biyayya sune ba su kaza ma mazajen su irin masalolin da mata ma'aikata ke samun kenan kuma ba voices ba wanda za ta fito ta yi magana saboda ana tsoro a ce mata sun zo suna claim wasu ababen da bai kamata su claim ba
Haji Hafiza a bayananki na baya kin ambato matan filato ko za ki mana karin haske akan matan filato da kuma kasancewar ke ba yar filato ba ya akai ki kike bai mana misali da yan filato
dai maganar matan filato sabini da ina ga yarance rabin rayuwa na a can na yi shi kuma ina da kawaye da yake yan filato ne so na ga inda suke kokarin nema
amma a yanzu kam da yawa da na sani maza yan filato da kuma abokanin yan uwan abokane na da na sassani suna kokarin neman nasu sai har yanzu mata da yawa a hada da filato da ba filato ba zaki gani su suke nema su rufa mu kansu asiri mazan ko sun nema suna mu kansu
naturally matan filato su Allah ya yi su masu san neman na kansu ko ta halin kaka wannan ina da abokane da zan yi shaida akan su saboda kin san a family and akwai competition a society akwai competition so guri ne da suke so su ga cewa kar su zama abin dariya a gari
Hada aikin gida da neman na kai abu ne mai nauyin gaske kina ganin wannan na daga cikin abin da ke janyo koma bayan mata
wani sa'in ba a samun support a gida ba encourage a gida to da ana saura da rashin encouraging ne kawai discouragement din kawai ne ba mara ma mutum baya da ana tsaya daidai wannan kawai ne da ya dai sauki don wata Allah ya riga yayi ta ta tun ta san abin da ta saka a gaban ta tana son ta yi to amma wani sa'in ana hadawa kuma ne da kuma me kokarin a ga an taushe an hana ci gaban to akwai wani baba yanzu aka ya riga ya kasa ma kanshi da zaran yar shi ta kare secondary senior high ko junior high aure zai mata taso bata so ba tana da kamun kai bata da kamun kai ya dace ta yi aure wannan shekarun bai dace ta yi aure wannan shekarun ba shi dai aure zai mata kawai saboda karatun ma ba wani amfani yake da shi ba za ta yi karatu ta yi jami'a ta yi menene ta gama ta je ta kare a kitchen to ni dai a takaice ina ganin kamar yanda Allah subhanahu wataala ya fadi wai hal yastawi alladina ya'lamuna walladina la ya'lamun shin waɗanda suka sani da waɗanda basu sani ba sun zama daidai kuwa ai ko kitchen ta shiga da ilimin ta ai gara ta shiga ilimi e kitchen da ilimi akan ta shiga ilimi ta shiga kitchen da jahilci saboda jahilci babban cuta ne jahilci babban ciwo ne a ta tarbiyyar yara ana bukatar ilimi da ilimi ake tarbiyyar da yara da ilimi da wayewa da shi ake tarbiyyar da yara shi sa irin gwagwarmaya da irin challenges da mata ke fuskanta kenan kaga mace tana son ta yi karatu shace a aure za a miki kaga mace tana karatun akwai masu boyewa su je makaranta saboda mazajen su sun hana su
Haji Hafiza mun dawo gare ki
mace da za ta ce tana jira sai mai kuɗi tana neman gidan sauki ta zama queen zauna ta nada kafa inda hali a mata tausa a sa ruwan wanka a yi mata komai inda hali ma a sa mata kaya a mata wanka kin ga irin waɗannan matan kin kika kula sai kiga sun kare a cikin matsala saboda ba su da niyan komai kuma ta haka sai kiga maza mayo da rani za su zo at the end of the day za su iya zuwa su yi hayan mota za su iya zuwa su yi hayan sutura har turare akwai labarin da na ji haka sai ya aure ki sai kiga cewa komai ƙarya ne har gidan haya za a je a nuna a ce gidan da za a saki ke zai iya ma ya biya kuɗin hayan shekara ɗaya to shekara ɗaya nan na ƙarewa za ku koma ku soma from the scratch ke kuma ki riga kin ayyana maran cewa fa ke fa mai kuɗi kike so sai kiga sai ki nemi saki ko kuma ki abin da zai sake ki saboda ki fita ki je ki dada neman mai kuɗin to me yake jawo haka saboda duk mace da take da tawakkali ga Allah wanda Allah ya bata shine nata so wani magana kina jira Allah ya baki mai kuɗi in kika aure shi komai ya zo miki ta gidan sauki there's no food for a lazy man sai dai in ba hanya ne da zaki fita ki nema wannan is understandable amma wai a ce sai ki ce a'a ke ba zaki nema ba to akwai matsala sai kiga irin waɗannan matan daga baya za su ƙare wata za ki gani ta shiga wani irin rayuwar da za a dinga kai su turai da meme amma in kika ji irin abin da kuma suke yi wallahi tallahi ba za ki sai su tsile biyar ba
to mai sauraro gashi mun koro gangara amma kuma lokaci yayi hadinsa amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe in Allah ya yarda za mu dawo da ci gaban shirin yanzu a madadin dokacin ma'aikatan sashin Hausa na muryar Amurka ta bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abo ni Aisha Mu'azu nake mana fatar mu wani lafiya
a gaida Aisha Mu'azu yanzu kuma lokacin da Aula Garba zai kama ni sharhin jaridan kasar Kamaru
fara sai da nan mun wannan mako ne da jaridar da kasar da hure kan an gaba da mun da cewa ci gaba da ake yi kan farfado da ake na hanyoyin kara kudaden jari a kamfanonin kasar da hure kan tun shekarar 2019 da aka fada cikin cutar nan ta coronavirus wanda ta yi wa duniya daurin kalangu gwamnati da kasar da hure kan ta ce ya fikan tashi da tsaf wajen ware waɗansu